الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiyata tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 10 ga watan Juma'adul Ula shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 12 ga watan uku shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 12 a bangaren lissafi suratu yusuf kafin darasi na yau ba laifi an tambayoyi suka iya gabata na'am
wai kaman mutane wanda suke son cikin ne kuma suna goyen bayan turawa ya abin da ya shafi musulmi shi ana yaƙe shi to kaman an yi zaman to ana ambatan su ana cewa ba daidai suke ana iya cewa kaman ana yi da su ne
to tambayar ta ka kusan nau'i biyu ce abu na farko daga cikin tambayar ka samun wasu daga cikin jama'a ta musulmi suna jibintar lamarin kafirai kamar akan ayyukan da suke na ta'addanci na yaƙar musulunci da musulmi a banƙasa jibintar duk wanda ya kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala haramun ne kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke warware kalima ta la ilaha illallah duk mutumin da ya goya ma kafiri baya akan yaƙar musulmi da musulunci to wannan ya kafirta kamar yanda nassi na alqur'ani ne ya tabbatar da kafircin duk wanda ya jibinci lamarin kafirai kamar yanda ubangiji ta'ala yake faɗa wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibinci lamarin kafirai daga cikin ku ubangiji subhanahu wa ta'ala yace shi ma yana daga cikin su ya kafirta dan haka duk kuskuren musulmi ko zalunci ne ya zo yi idan kafiri ya taso zai yake shi to bai halatta ka goya ma kafiri baya haramun ne idan ka goya masa baya akan yakar musulmi wannan mutum ya kafirta wal iyazu billahi dan haka kuma jibintar lamurra waɗanda suke na kafirai kala kala ne kamar yanda lokacin da muka zo darasi na al-usulus thalatha mun yi bayani akan jibintar lamarin kafirai fuska ta kai kusan 11 ko sama da haka kamar yanda wato al-sheikh Fawzan ya wallafa littafi mai suna al-wala'u wal bara to dan haka dai a takaice baya halatta musulmi ya jibinci lamarin kafirai ya goya musu baya akan yakar musulmi da musulunci kuma gaba ta biyu kamar dan ka faɗi laifin kafiri a ce kayi da shi wannan baka yi da shi ba kamar misali musamman ayyukan da yake na wanda ba su dace ba dan ka faɗa wannan baka yi da shi ba an gane ku musulmi dan uwanka shine haramun ne kai da shi ka faɗa abin da yake ki yake kyama a bayan idansa in kuma kayi a gaban idansa ka ce baka tsoransa wannan kuma cin fuska ne ya mafi muni akan yi da shi bayan idan shi don haka shi duk wanda yake fasiki ba laifi bayan idan shi kana iya fadar laifinsa kamar misali mutum ne an san da shi cewa mai yaudari ne, sai ka gan shi da wani suna tsaye suna tattaunawa, bayan ya gusatu wannan kana iya zawa ka ce masa wani da naga kuna tattaunawa da shi ka san matsayin shi kwa, sai ka ce masa ai wani kaji irin miyagun halayen shi dan haka kai ta kanka. To wannan ka faɗa ne akan fuskar nasiha, ba a lissafa ka a cikin waɗanda suke masiyi da mutum. Ko mutum ya zo ya neme ka shawara, wani ina da buƙatar zan kulla mu'amala da wani, menene ka sani game da halayensa? To duk abin da ka sani na halayensa, da halaye na banza, da halaye na ƙwarai, dole ka faɗa masa, domin shi ma fuska ce wadda take ta nasiha. Na'am. Na'am.
Kamar da kiran sallah wasu suka ce kamar Allahu Akbar, Allahu Akbar, kuma da sai aka aka da shi a shara da shi. Kuma wasu suka ce Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wai dangane da kiran sallah, su da yawa za ka yi wasu daga cikin ladannai idan sun ce Allahu Akbar, Allahu Akbar, sai su yi shiru, su yi kuma wasu kalimomi ƙasa-ƙasa, sannan kuma daga baya sai su sake maimaitawa. Da wasu daga cikin ladannai idan suka ce Allahu Akbar, Allahu Akbar, kai tsaye kuma za su ci gaba. Gaba dai wannan nau'i biyu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi nau'i na farko shi ne hadisin Abu Mahzura, wanda hadisin yana cikin Sahihu Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi kiran sallah, kuma a cikin karantarwar da manzon Allah ya masa akwai at-tarjih. Farko dai manzon Allah ya karantar da shi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, su hudu, an gane ku? Sannan sai ya ce masa ya yi ƙasa-ƙasa, ya ce ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Sannan kuma manzon Allah ya ce masa sai ya dawo baya ya ɗaukaka muryarsa ashhadu an la ilaha illallah har ya kai ƙarshensa. To wannan shi ne ake kira da at-tarji, tare da cewa malaman malikiya sun tafi akan cewa a farko kabbara biyu za a yi, sannan kuma sai a yi tarji, kamar yadda yake cikin wata riwaya. Amma a wannan riwaya wadda take cikin Sahihu Muslim, a farko kabbara hudu ce, sannan kuma sai yayi tarji, yace ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, yayi su kasa kasa, sannan kuma sai ya dawo ya ɗaukaka muryarsa da ashhadu an la ilaha illallah, sannan har zuwa ƙarshe. Sannan shi kuma wanda yake cikin wato riwaya ta Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbi, wanda yayi mafarkin kiran sallah, shi kuma babu at-tarji a cikin sa. A farko idan ka ce Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kenan sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah har zuwa ƙarshen sa, kenan ba tare da kunkumawa ba game da shahadatai. Na'am. Kamar ni wai cewa idan mace ta wuce gaban mai sallah, sallah ta baci. Macen da in ta wuce gaban mai sallah, sallah ta baci, ita ce mace wadda take baliga, wadda ta balaga. Ko kusacinka da ita, ko mahaifiyarka ce, ko matarka, ko yarka, ko ƙanwarka, ko diyarka, ko wadda take ajnabiya, in dai ta bi ta gabanka kenan, gwargwadon inda ake ajiye sutura ba tare da ka sanya sutura, ko kuma tsakanin kenan inda ka sanya sutura da inda kake tsaye, in ta gitta ta nan, to sallah ta baci. Amma in ya kasance tazara ce wadda take mai nisa, to wannan sallah ba abin da ya shafe ta. Kenan kuma abin da muke so mu sani, kamar yadda bayani ya gabata, dole ne mai sallah ya sanya sutura a gabansa, ko da a cikin gida kai kadai kake sallah, to ka sanya sutura a gabanka, domin sanya sutura wajibi ne. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yana cikin tafiya a dokar daji, idan za a yi sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kafa sutura a gabansa. Don haka kenan abin da muke so mu sani, in tsakanin inda ka aje sutura da inda kake a tsaye, in tabi ta tsakanin nan to sallah ta baci, ko kuma ya kasance babu sutura, kenan ya zamanto gwalgwadon inda za a aje sutura, idan mace ta gitta ta gabanka to sallah ta baci. An gane ku? Amma in ya kasance akwai tazara wadda take mai nisa, to wannan sallah bata baci ba. Na'am. To Hausawa suka ce dan taurayi biyu ba sa haduwa a baki, wai kana kwaikwayon wani ladani sannan kuma sai ka ji wani ladani ya dauki kiran sallah. Wannan na farko wanda ka fara kwaikwayo shi za ka kwaikwaya ka kai karshe, kuma ba dole ba ne ba duk ladanin da ka ji cewa sai ka kwaikwaye shi. An gane ku? Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen wato aya ta dari daidai. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa rafa'a abawaihi ala al'arshi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'awilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وأن بياني أغبات أكن آير شين أبنجي تعالى كفدا ورفع أبويه على الأرش wato annabi Yusuf alaihi salam lokacin da mahaifansa da ɗan uwansa wato suka tattaro yanasu suka tarar da shi ƙasar Masar kamar yanda ya gayyace su. Lokacin da yatar Yusuf mahaifansa suka iso, shine Ubangiji ta'ala yake hakaito mana karrama wadda Yusuf alaihi salam ya ma mahaifansa. Shine anan Ubangiji ta'ala ke faɗa wa rafa'a abawaihi ala al'arshi, sai ya dora mahaifansa akan gadon mulki. Al'arshi shine sarirul mulk, wato gado wanda yake na sarauta, kamar yadda Allah ke faɗa game da basarakiya ta birnin Saba, wala ha arshin azim, Ubangiji ta'ala yace tana da wani gado wanda yake mai girma. Shine anan Ubangiji ta'ala yace wa rafa'a abawaihi ala al'arshi, Yusuf alaihi salam ya dora mahaifansa wato akan gado wanda yake na sarauta. Wa kharru lahu sujjada, sai suka fadi suna masu mai masa sujjada domin gaisuwa. Wa qala, sai Yusuf ya fada yace ya abati, yace ya babana, ha ba ta'awilu ru'yaya min qabl, yace wannan fa shine fassarar mafarki na gabanin haka wanda na baka labarin cewa naga wato taurari 11 da rana da wata suna yi mun sujada. Inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aitu muli sajidi, yace haza ta'awilu ru'yaya min qawl, yace wannan shine fassarar mafarki na gabanin haka wanda na kissanta maka. Qad ja'alaha rabbi haqqan, yace tabbas Ubangiji na ya sanya wannan mafarki na, wa mafarki ne wanda yake na gaskiya, dan shi mafarkin annabawan Allah kamar yanda bayani ya gabata wahayi ne. Annabawan Allah ba sa rikice-rikicen mafarki irin yanda muke. Duk mafarkin da ba annabi zai yi, wannan sako ne na musamman wanda Ubangiji subhanahu wataala yake turo masa. Kamar yanda Ibrahimu alaihi salam ya yi mafarkin yana yanka ɗansa, ya ce inni arafil manami anni azbahuka fanzur ma za tara, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu minas sabiri. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim kad saddaqta ru'ya, Ubangiji ta'ala yace muka kiraye shi muka ce ya kai Ibrahim, tabbas ka gasgata mafarkin da kai. Wannan haka ne, don haka hadisi na cikin sahihul Bukhari, Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa farkon abinda aka fara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi na wahayi, wato shine ar-ru'ya salihatu fil naw, kyakkyawan mafarki a bacci, haka manzon Allah yake. tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya mafarki face sai wannan mafarki ya zo tankar hasken asuba. Duk abin da ya mafarki wannan gaskiya ce kasantacciya daga wajen Ubangiji subhanahu wataala. Sai da yi wata shidda mafarki ne yake kyakkyawa mafarki shine Allah yake masa wahayi. Sannan kuma Ubangiji subhanahu wataala sai ya fara turo masa sako na musamman Jibrilu alaihi salam ya rinda sauka da wahayi bayan wata shidda da mafarki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. To dan haka shine anan yace qad ja'a ala harbi haqqa, yace tabbas Ubangiji na ya sanya wannan mafarki nawa mafarki ne wanda yake na gaskiya. Sai yace wa qad ahsana bi, tabbas Ubangiji na ya kyautata mu. An gane ku kyautatawa ta wuce al-safa, kasancewar dukkan kullakullan da aka masa Ubangiji subhanahu wataala ya tsiratar da shi. Yace wa qad ahsana bi, tabbas Ubangiji na ya kyautata mu. Iza akhrajani minas sijni, yayin da ya fitar da ni daga wato kurkuku. Kaga wannan kenan furuci ne game da ni'ima ta Ubangiji subhanahu wataala. Kuma anan yana ambata wani nau'i daga cikin kyautatawar da Ubangiji subhanahu wataala ya masa. Saboda duk lokacin da bawa ya shiga cikin tsanani, to ba wanda ya isa ya fitar da shi face mahaliccinsa. Don haka duk wani kai kawo da za a yi, da duk wani sanya hannu da za a bi, da duk wata matattakara da za a bi, idan ka fita daga cikin wannan tsanani, to kamar da wannan fita da kai zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala shine ya fitar da kai. Don haka yace wa qad akhrajani minas sijni, yace tabbas yace Ubangiji na ya fitar da ni wato daga cikin kurkuku. Waja'a bikum minal badwi, sannan kuma ya zo da ku daga kauye, da kuna zauna a can cikin kauye, Ubangiji subhanahu wataala ya dawo da ku birni. Don haka ita ma wannan ni'ima ce ta Ubangiji na wanda ya hada fuskata da taku. Min ba'di an nazaga shaytanu baini wa baina ikhwati, bayan shaytani wato yayi kai kawo ya bata zakankani na da yan uwana. An gane ko annazgu anan shine al-ifsad, ma'ana bata zakankanin masoya, wanda kuma aiki ne wanda yake na shaytani. Sai yake cewa inna rabbi latifun lima yasha, lalle Ubangiji na ma'abucin tausasawa ne ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa. Kenan wannan matsayi da Allah ya kawo ni, wannan jin kai ne na Ubangiji subhanahu wataala, ganin damarsa ne ya fitar da ni daga cikin dukkan wani kunci, ya kawo ni izuwa wannan hali wanda yake na yalwa. Shine yace inna rabbi, lalle Ubangiji na latifu, ma'abucin tausasawa ne lima ya sha'u, wato ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa. Sai yace innahu huwal alimul hakim, lalle Ubangiji na subhanahu wataala masani ne game da halayen bayinsa, kuma ma'abucin hikima ne wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi. Kamar yanda muka yi bayani a darasi da ya gabata cewa akwai wata gaba wanda ya dace a ce mu karanta ta domin mu fahimci wannan gaba daga cikin wannan aya na cewa wa rafa'a abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujjada, na cewa sun fadi suna yi masa sujjada. Don haka a cikin tafsir na al-Imam al-Qurtubi, mas'ala ta biyu a karkashin wannan aya shine zamu karanta wannan gaba, sannan mu ci gaba da darasi ne yau. Shine malam ke fada qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-thaniya. الامام القرطبي yake cewa mas'ala ta biyu a karkashin wannan aya, qala sa'id ibn jubayr an qatada anil hasan fi qawlihi wa qarru lahu sujjada, wato sa'id ibn jubayr wanda yana daga cikin kibarut tabi'in domin almajiri ne na abdullahi dan abbas, shi kuma ya rawaito daga qatada ibn diama, shi kuma daga al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri game da fadar Allah subhanahu wataala da yace wa kharru lahu sujjada, mahaifansa da ƴan uwansa Annabi Yusuf wato suka fadi suna yi masa sujjada. Qala sai yake cewa shi al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri yace lam yakun sujuda, yace ba sujada bace ba ko kamar yanda aka sani sujada ta kai goshi kafa yace lakinnahu sunnatun kanat fihi yace wannan sunna ce a cikin su an gane ku na aduka kenan a gaida wanda yake shugaba ko kuma aduka a gaida wanda yake babba shine sai yace yu'minuna bi ru'usihim imaan wato nuni ne suke da kai haka sai mutun ya dan sunku ya kai shi kenan ba sujada bace ba ta sunkuyawa mutun ya karya gadan bayan sa ya sunkuya ko kuma ya dora goshin sa akan kasa cha yu'minuna bi ru'usihim imaan wato nuni ne suke da kansu sai yace kazalika kana tahiyatu yace haka wato gaisuwar su ta kasance a shari'ar su haka ake gaida mutum shine sai mutum ya dan sunku ya kansa haka yayi nuni da kansa wa qala thawri wa dhahak wa ghayruhuma sufyan ibn sa'id al-thawri da al-imam ad-dhahak da wasu daga cikin malaman tafsir suka ce kana sujudan kasujudil ma'budi indana sujadar da suka yi sujada ce wadda take sananna a wajen mu irin sujadar da muka sani ta akai goshi kasa ita ce suka yi wa huwa kana tahiyyatahu wannan dukawa akai goshi kasa ita ce gaisuwar su kenan mun samu magana biyu a wajen magabata wasu sun ce a anuni ne da kai wasu sun ce a sujada ce wadda take sananna ta kai goshi kasa wakila a magana ta uku malamai suka ce kana inhina'an karruku wannan sujada sunkuyawa ce kamar yanda ake sunkuyawa a yi ruku ma'ana mutum ya dan duka ya karya gadan bayansa ma'ana ya sunkuya walam yakun khururan alal ardi amma bai zamanto ba faduwa akan kasa mutum ya yi gurfane ya dora goshin sa ba haka bane ba suka ce wa haka za kana salamuhum bitakaffi wal inhina haka gaisuwar su take mutum ya jimke tafukansa haka sannan kuma mutum ya dan sunkuya sai ka sunkuya sai ka dan matse hannuwanka haka sai yake cewa wa qad nasakha Allahu zalika kullahu fi shar'ina wannan sunkuyawar da nuni da kan da ma menene gaba daya Allah ya shafi shi a cikin shari'ar mu shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da ita wa ja'ala al-kalama badalan anil hina Ubangiji ta'ala sai ya maida mana zance a wajen gaisuwa shine masanyar wannan sunkuyawa da su suke yi mu Allah ya canza mana da fadar assalamu alaikum assalamu alaikum maimakon su sunkuyawa suke sai al-imam al-qurtubi ke fada wa ajma al-mufassiruna yace malaman tafsiri gaba daya sun yi ijma'i anna zalika sujuda ala ayyi wajhin kana wannan sujada a koma wace fuska ta kasance sawa'an da wanda suka ce gurfanawa ne mutun ya kai goshi kan kasa da wanda suka ce nuni ne da kai da wadanda suka ce dukawa ne kamar ruku'u yace fa inna ma kana tahiyatan la ibada wannan gaisuwa ce ta musamman amma ba ibada bace ba koda sun kai goshin kasa to ba ibada bace a matsayin gaisuwa ne kenan koma a wace fuska ta kasance kamar yanda magabata suka fassara da wanda suka ce gurfanawa ne mutun ya dora kai goshi akan kasa kamar yanda muka san sujada yanda take a yau da wanda suka ce sunkuyawa ne da wanda suka ce nuni ne da kai to wannan duka a matsayin gaisuwa ne ba a matsayin ibada ba qala qatada qatada sai yake fada hadhihi kanat tahiyatul muluki indakum wannan haka gaisuwa ta sarakuna take a wajen su in za a gaida shugaba to shine dole a fadi a gurfana sai yace wa aqallahu hadhihi al-ummata asmana as-salama tahiyata ahlil janna wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ku sai Allah ya canza mata ya mata kyauta ta sallama wanda sallama gaisuwa ce ta yan aljanna maimakon sunkuyawa su da suke sai Allah ya canza mana mu sai aka shar'anta mana yin sallama qultu al-imam al-qurtubi yace sai nace hadha din hina'u wat takaffi alladhi nusika anna yace wannan sunkuyawa da haɗe tafuka mutun ya jinke hannunsa wanda tuntuna an riga an shahi shi an goge shi a cikin shari'ar mu yace qad sara adatan bid-diyar al-misriya yace ya zamanto al'ada ne a kasar mu ta Masar wa indal ajam da wajen wadanda ma ba larabawa ba abinda tuntuna Allah ya riga ya shafe shi yace ya zama al'ada a cikin jama'ar mu wanda muke rayuwa da su kasan Masar da ma waɗanda suke ba Larabawa ba in mutum zai gaida mutum wai sai ya sunkuya sai yace wa kazalika qiyamu ba'dihim ila ba'd haka nan tsayawar junan su ga juna in mutum yazo sai a tashi a miƙe a yi tsaye yace hatta inna ahadahum har an kai ɗaya daga cikin jama'a idan ya zo wuri izalam yuqamlahu in har ba a tashi ba aka tsaya masa wajada fi nafsihi ka annahu la yu'bahu bihi sai ya ringa jin haushi a cikin zuciyar shi tamkar ma ba a kula da shi ba kamar ma ba a dauke shi da daraja ba wa annahu la qadra lahu cewa kamar ma ba shi da wata kima da daraja a wajen jama'a yace wa kadhalika idzal taqaw yace haka jama'ar mu idan junan su ya hadu da juna in hana ba'dhum ila ba'd in hana ba'dhum li ba'd junan su sai ya sunkuya ma juna yace adatun mustamirratun wa wirathatun mustaqirra yace kawai al'ada ce wanda ta riga ta zarci gado ne uwaye da kakanni wanda yake tabbatacce a cikin su yace la siyama indaltiqa'il umara'i war ru'asa yace balantana ma lokacin da aka hadu da shugabanni da mahukunta nakabu an-sunnah yace masu yin haka sun karkace ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa a'radu an-sunnah kwata kwata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na sunna wato sun kauda kai game da shi sai yace wa rawa Anas ibn Malik radiyallahu anhu Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisi yake fada cewa kulna ya rasulullah muka ce ya manzon Allah ayana hani ya ba'duna ila ba'din idan takaina yanzu idan mun hadu da juna junan mu ya sunkuya ma juna ya halatta mu sunkuya ma juna qala la manzon Allah yace a kwa dunya hankali ya san abinda take fa'idan tarwa in aka ce a ma'ana karkai karkai ko in ta zo daga wanda yake sama da kai abinda take fa'idan tarwa haramci idan Allah ya ce kar ku yi kaza ko manzon sa ya ce kar ku yi kaza to kai tsaye abinda zamu fahimta shine haramci sai in mun samu dalilin da ya sarrafa shi daga haramci zuwa karhanci to shi Anas anan yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce ya rasulullahi idan muka hadu shin ya halatta junan mu ya sunkuya ma juna ayi gaisuwa qala la manzon Allah yace a kullana sai muka ce a fa ya ataniku ba'duna ba'da idan muka hadu da juna junan mu ya rungumi juna haka mu yi mu'anaka ma'ana mu rungumi juna qala la manzon Allah yace a kullana a fa yusafihu ba'duna ba'da shin junan mu yayi musafaha da juna mu hada hannu mu yi gaisuwa qala na'am manzon Allah yace kwarai gaisuwa wannan ya halatta ku yi ku hada hannu ku yi musafaha wanda wannan hadisi ne sahihi kamar yanda yana cikin wato sunani Abi Daud sai yace to fa in kila in har aka fada me san ya cika ransa ba babbaka yace fa kada qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qumu ila sayyidikum wa khairikum to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ga jama'a ta sahabbai yace qumu ila sayyidikum ku tashi ga shugabanku wanda yake fiyayyen ku shine Sa'd ibn Mu'adh lokacin da aka zo da shi da aka tattara Banu Qurayza wanda suka ce sun yarda sun amince hukuncin da Sa'd ibn Mu'adh ya zartar da shi sun yarda sun amince lokacin nan aka zo da shi akan jakinsa sai manzon Allah yace qumu ila sayyidikum wa khairikum ku tashi zuwa ga shugabanku wato wanda yake kuma fiyayyen ku wanda da wannan hadisi wasu suke fakewa cewa ai shi shugaba in ne mutum mai daraja ne ya zo wuri to a tashi a tsaya masa wai domin manzon Allah ya ce qumu ila sayyidikum to tun anan akwai kuskurewa a wajen fahimtar ma'anar chai ila sayyidikum an gane ko ba chai ba qumu li sayyidikum ba ku tashi ku tsaya ma shugabanku ba qumu ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku ila ku tufidul me ake nihi algaya kenan ku tashi ku taryo shi shine sai al-Imam al-Qurtubi yace ya ani Sa'd ibn Mu'adh abinda manzon Allah yake nihi da yace ku tashi zuwa ga shugaban ku fiyayyen ku shine Sa'd ibn Mu'adh
ulana al-Imam al-Qurtubi yace sai muka ce in ka kafa hujja da wannan hadisi akan cewa wai ai ana iya tashi a tsaya ma shugaba yace mu ko sai mu ce da kai zalika makhsusun bi sa'ad wannan al'amari ne wanda yake banta wato da Sa'ad ibn Mu'adh lima taqtadihi al-halul muayyana domin hali ne wanda yake ayyananne wanda ya hukunta haka saboda Sa'ad ibn Mu'adh ba shi da lafiya a lokacin nan an duro shi akan zakki an zo da shi yace kuma wa kadi kila hakika an fada inna ma kana qiyamuhum li yunziluhu anil himar tashin da sahabbai suka yi domin su sauke shi daga kan jakin haka yake a cikin riwaya ingantacciya da aka samu ziyada manzo Allah da yace kumu ila sayyidi kum sai yace fa anzilu ku sauke shi daga kan abun hawansa kare kenan duk wanda zai kafa hujja da wannan hadisi cewa in wani malami ya zo wuri ko shugaba a tashi a tsaya masa ya kuskure a wannan hadisi babu dalilin a tashi a tsaya ma wani wa aidan malam yace kuma dada kuma wata hujjar mu ta daban fa innahu yaju yake cewa wa aidan fa innahu yajuzu lirajul alkabir idza lam yu'athir zalika fi nafsihi idan mutun ne wanda yake da tijo yace ba laifi akan iya a tashi kenan a taimaka masa amma idza lam yu'athir zalika fi nafsihi in wannan abu ba zai yi tasiri a cikin zuciyarsa yace fa ina athara fihi amma in yayi tasiri a cikin zuciyarsa wa ujiba bihi ya nuna ji da kai kenan ya kai wani matsayi na a tashi a tsaya masa wara ali nafsihi hawwal yaga cewa ran shi tana da wani kaso na cewa a tashi a tsaya masa tunda shi mutun ne mai daraja yace lam yajuz aunahu ala zalik taimaka masa akan wannan a tashi a tsaya masa yace bai ya halatta kaga kenan anan shi kanshi dattijan na a tashi a taimaka masa nema yake maganar in har wannan abu zai sanya yayi ji da kai ya ringa ganin cewa ai ya kai matsayin a tashi a tsaya masa yace to baya halatta saboda me yasa za a tura gwaiwa ne ta haukaya za a dura shi kadar ku wanda yake na halaka sai yace li kaulihi sallallahu alaihi wasallam domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace man sarrahu an yatamassala lahu an-nasu qiyaman duk mutumin da yake son jama'a su tashi su tsaya masa fali ya tabawwa maqa'adahu minan nar manzon Allah yace ya kama mazaunin sa a gidan wuta duk mutumin da su yake kawai in ya zo wuri jama'a su tashi su tsaya manzon Allah yace to yayi kokari ya kama mazaunin sa a gidan wuta wanda wannan hadisi ne sahihi kamar yanda al-Imam Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi suka rawaito sai yace kuma waja'a ani sahabati ridwanullahi alaihim ajma'i ya zo daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yadda da su annahu lam yakun wajhun akrama alaihi min wajhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wajen sahabbai babu wata daraja babu wata fuska mafi daraja mafi karamci sama da fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wama kanu yaqumuna lahu idza ra'aw sahabbai ba sa tashi su tsaya idan sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tunkaru lima ya arifuna min karahatihi li zalik domin sun san manzon Allah yana kyamar haka bai ya san a tashi a tsaya masa dan haka su sahabbai babu wata fuska mai daraja a wajen su sama da fuskar manzon Allah amma in yazo wuri ba sa tashi su tsaya saboda sun san yana kin haka yana kyama don haka ma a wani hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada cewa laura ai wanda yake cewa law kuntu amiran ahadan an yasujuda li ahadin la amartu almar'ata an tasujuda li zawjiha da a ce na kasance zan umarni wani ya duka ya ma wani sujada manzon Allah yace da na umarci mace cewa ta duka ma mijinta inda akwai wani wanda zan sa ya sunkuya ma wani manzon Allah yace da mace zan ce ta sunkuya ma mijinta saboda girman haƙƙin shi wanda yake kanta don haka dai wannan aya babu dalili a cikin ta game da sunkuyawa a wajen gaisuwa haram ne in ma su shari'ar su ce to shari'ar mu ta shafe wannan saboda hadisi ne sahihi Anas yace muka ce ya rasulullahi junan mu zai iya sunkuya ma juna idan mun hadu manzon Allah yace a'a an gane ku don haka da wannan aya da suke kafa hujja da ita da waccan aya waqfidu janahaka lil mu'minin waqfidu janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin da kuma waqfidu lahuma janaha dhulli minar rahma gaba ɗayan ayoyin nan babu dalili akan sunkuyawa game da gaisuwa don haka in ma shari'a su ce to shari'ar mu ta shafe wannan ka'ida ce malamai suka ce shar'u man qablana shar'u lana malam ya ace shar'una bi mukhalife shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'a ce akan matukar shari'ar mu bata zo da abin da ya saba masa to dan haka shari'ar mu sai ta zo da sabanin haka Allah ya canza mana da gaisuwa wanda take fiyayya ita ce gaisuwa ta yan aljanna wanda yana ɗaya daga cikin abin da Allah ya zabi wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaisuwar yan aljanna Allah ya ba mu ita a nan duniya wanda kuma tana ɗaya daga cikin abubuwan da yahudawa suke mana hasada suke gune mana wannan sallama da Allah ya azurta mu da ita dan haka kuma ai idan ka koma hadisi sahihai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana wato gaisuwa ma in zaka yi irin te yahudawa kamar misali gaisuwar ɗan mushar su yatsa ce ake dagawa sai mutun ya yatsa haka yake idan kun hadu da mutun sai ya daga yatsa su kuma yahudawa sai mutun ya daga hannu ya nuna to gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana sai dai mu yi sallama tsakankanin mu assalamu alaikum assalamu alaikum to amma malamai sun ce ba laifi in ya kasance akwai tazara tsakankaninka da mutun sauti ba zai yi ba laifi kana iya hada tsakanin sauti da ishara da hannu ka nuna masa kana yi masa sallama domin ya amsa maka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون Ubangiji ta'ala ke faɗa rabbi kad ataitani min al-mulk wato annabi yusuf alaihi salam lokacin da ƙarshen al'amarin sa yazo ya ga duk wata ni'ima ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ta cika a kansa duk wani kunci da ya faɗa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fitar da shi gaya ubangiji subhanahu wata'ala ya mallaka masa kasan Masar kuma gaya mahaifansa da ƴan uwansa ubangiji subhanahu wata'ala ya tattaro su daga kauye ya dawo da su birni Allah ya hada fuskar su to a wannan lokaci ni'ima ta cika duk wani abin da yake da bukata ya same shi don haka anan sai yayi addu'a wanda addu'ar abinda ta kunsa bigi ne yake game da haduwa da ubangijinsa saboda al'adar masoyi a kullum fatan da yake ya hadu da masoyinsa shine anan don haka malamai ma suke cewa babu annabi daga cikin annabawan Allah wanda ya roki ubangijinsa mutuwa face annabi Yusuf an gane ko duk da cewa kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shari'ar mu yayi hadin mutum ya roki mutuwa kamar yanda yake cewa la yatamanna ahadukumul mauta wala yad'u bihi min qabli an ya'tiya kada dayan ku yayi burin mutuwa kuma kada ya roka ma kansa mutuwa kafin mutuwar ta zo shine yace rabbi yace ya ubangiji na qad ataitani minal mulki yace tabbas yace ka bani daga mulkin wato wannan kasa ta Masar an gane ko min anan tabi'iyya ce dan karka yi tsammanin an baka wani mulki ka ringa tsammanin cewa an baka mulki kwata kwata a'a aro ne aka baka kuma wani bangare ne aka baka daga cikin mulki shine yace rabbi yace ya ubangiji na qad ataitani minal mulki yace tabbas wato kai ka bani wannan mulki na kasar Masar wa 'allamtani min ta'wilil ahadith kuma kai ka sanar da ni fassarar mafarki wanda wannan ita ma wata ni'ima ce wadda take ta daba sai yace fa'iras samawati wal ardi ya ubangijin da ya kage halittar samai da kasai sai yace anta waliyyi fid dunya wal akhirah, kai ne majibincin lamarina a duniya da lahira, ba ni da wanda zai zan fake zuwa gare shi face kai. Anta waliyyi, kai ne majibincin lamarra da fid dunya wal akhirah, a duniya da lahira. Don haka ina roƙonka tawaffani musliman, ka karbi rayuwata halin ina musulmi, wa alhiqni bis salihin, kuma ka hada ni da salihan bayi su ne annabawa. Nan ya roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hada shi da salihan bayi, mahaifinsa kenan da kakansa shine Ibrahimu alayhi salam da sauransu. Nan kasancewar addu'a ce ta musamman shi annabi Yusuf yayi, wanda kuma a ƙarƙashin wannan zamu gane yana daga cikin ladabba na addu'a. Ka yi furici, ka tabbatar da irin ni'imar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya maka. In kana da wasu laifuka, ka yi furici, ka tabbatar ma Ubangijinka cewa kai mai laifi ne, wanda wannan sababi ne daga cikin sababba waɗanda suke na samun karɓuwar addu'a. An gane ku, ka yi itirafi cewa kai mai laifi ne, ko kuma ni'imomin da Allah ya maka, ka yi furici, ka tabbatar da cewa Allah ya jaddada maka ni'ima, kuma kana neman ƙarin wata ni'ima ta shi akan ni'imar da ya maka, kamar yadda ya ce wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith. To shine anan farko dai ya ce ya Ubangiji na, kai ka bani wato wannan mulki na ƙasar Masar. Kaga wannan ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya tabbatar da cewa an masa sha biyu ta arziki, amma yana neman ƙarin ni'ima a wajen Ubangijinsa, saboda bayan da za a yi bawa ya wadatu game da ni'ima ta Ubangijinsa ko mun matsayin da ya kai. Wanda karmu manta ya gabata a cikin darasinmu na Sahihul Bukhari, yanda annabi Ayyub alaihi salam bayan Allah ya jarrabe shi da masiba ta rashin lafiya da halakar ƴaƴa da halakar dukiya, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yaye masa tsananin da yake ciki na rashin lafiya. Allah ya dawo masa da ƴaƴansa kuma ya ƙara lullunka masa akan dukiyarsa wadda ta halaka. Amma duk da haka annabi Ayyub alaihi salam yana wanka, sai ya ga fara ta zinare tana tashi, sai ya daina wankan sai ya je ya rufe ta zai kame. Ubangiji ta'ala ya ce haba Ayyub, ya ce ban wadatar da kai game da wannan, me za ka yi da farar zinariya, wanda malamai suna faɗa a cikin ƙissa cewa rumbuna Allah ya cika masa na zinare. Amma sai ga ya fa fara ce ɗaya tak, ya ga ta zinare tana tashi, yana wanka ya daina wankan ya ride ta zai kama. Allah ya masa rarauka ya ce haba Ayyub, shin ban wadatar da kai ba game da wannan? Ayyub ya ce ya Ubangiji na, yaya za a yi in wadatu game da rahamarka? Ai rahamarka yawa gare ta. To don haka anan kaga Allah ya jaddada masa mulki kuma ya tabbatar da haka. Sannan ya ce wa allamtani min ta'wilil ahadith, kuma ka sanar da ni fassarar mafarki, wanda wannan ita ma ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda ɗaiɗai ku ne daga cikin bayi salihai Ubangiji ta'ala yake sanar da su fassara ta mafarki. Hatta a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, masana game da fassara ta mafarki ba su wuce ba a lissafa. Sai ya ce fatirar samawati wal ard, ya ce ya Ubangijin da ya ƙagi halittar sammai da ƙasai ba tare da ya ga hutunsu a wajen wani ba. Wannan ya zuga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da abin da ya dace a zuga shi, wanda kuma yana daga cikin sababba na samun karɓuwar addu'a. Ka wasa Ubangijinka, ka yabe shi da abin da ya cancanta a yabe shi. Kuma anan farko abin da muke so mu sani, kuma ya yi tawassuli da suna daga cikin sunayen Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine Ar-Rabbu, wanda galibin addu'o'in annabawa suna kama kafa da wannan suna daga cikin sunayen Allah shine Ar-Rabbu. Za ka ga mafi yawan addu'o'in su Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Annabi Nuhu yace rabbi ighfir li wa li walidayya wa li man dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. To dan haka yace rabbi, yace ya Ubangiji na, anan sai ya tawassuli da suna daga cikin sunayen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wato shine Ar-Rabbu. Sannan kuma ya sake kama kafa da sifa daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine halittar halittu, shine yace fadirar samawati wal ard. Sannan sai ya ce anta waliyyi, ya ce kai ne majibincin lamarina, saboda mumini ba shi da wanda zai jibinci lamarinsa a nan duniya da makoma lahira face mahaliccinsa. kamar yanda yake zalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum kamar yanda ubangiji ta'ala yake fada kullun yusibana illa ma kataba Allah lana sai yace huwa maulana ubangiji ta'ala shine majibincin lamarin mu don haka kenan anan duk wanda yake kama ubangiji subhanahu wa ta'ala al'amuran sa ya bara masa wuka da nama ba yanda za a yi ya tabi don haka yace anta waliyi kai ne majibincin lamarina fi dunya wal akhira a duniya da lahira sai yace tawaffani musliman yace ya ubangiji na ka karbe ni matsayin ina musulmi babu addu'ar da bawa zai yi sama da addu'ar cewa Allah ya cika masa da imani ya mutu a matsayin yana musulmi kamar yanda Allah ya umarci mu da haka ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun kar ku sake ku mutu face sai kuna matsayin musulmi nan malamai suka ce hani ne amma ma'anar sa shine umarni ai mutu musulmi ku mutu halin kuna musulmi haka kuma annabi Ibrahim alayhi salam da annabi Yaqub suka ma ƴaƴan su wasiyar cewa kar ku sake ku mutu face sai kuna musulmi ubangiji ta'ala ke fada wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani ya inna Allah hasdafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun ko kuma wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku sake ku mutu face sai kuna musulmi dan haka anan yake addu'ar tawaffani musliman yace ya Allah karbi rayuwa ta halin ina musulmi wannan sai ka sanya shi ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar mana da cewa annabawan Allah gaba ɗayan su da addinin musulunci suka zo babu wanda yazo da wani addini face addinin musulunci an gane ku shine yace tawaffani musliman ya Allah ka karbi rayuwa ta matsayin ina musulmi wa alhiqni bis salihin yace kuma ya Allah ka hada ni da wato managartan bayi dan haka su mutanen kwarai ana buƙatar bawa yayi kokarin zama da su a rayuwarsa ta duniya kuma ana buƙatar yayi kokarin fatan cewa Allah ya hada mazaunin su daya wato a kiyama kamar yanda ubangiji ta'ala yake fada wa man yudi illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa amma kasancewar bawa mazaunin sa ya zamanto dai da salihan bayi matakai ne tun anan duniya mutum yake dauka shine da'a ga Allah kuma da'a ga manzansa idan ka bi Allah ka bi manzansa to Allah zai hada ka da mutanen gurai a gobe kiyama domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani sahabi ya ce masa yace ya rasulullahi ba ni labari mutum ne yake kaunar jama'a amma fa bai taba haduwa da su ba manzon Allah sai yace almar'u ma man ahabba yace mutum yana tare da wanda yake so zai kasance tare da wanda yake so a ranar kiyama idan mutumin gurai kake so to zaka tashi da shi a ranar kiyama in mutumin banza ne wal iyazu billahi sabon su zaka tashi a ranar kiyama dan haka da yace almar'u ma man ahabba mutum zai kasance tare da wanda yake so kenan ba ta yanda za a yi ka kasance da wanda kake so kake kauna sai kai aiki irin nashi sai ka bi hanyar shi dan haka can Allah yace wa man yudi illaha duk wanda ya ma ubangijin sa biyayya war rasula ya bi manzon Allah fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wadannan za su kasance tare da wanda Allah ya jaddada musu ni'ima na annabawa was-siddiqina da wadanda suka kai matuka a wajen gaskatawa sai yace wash-shuhada'i da shahidai was-salihin da salihan bayi sai yace wa hasuna ulaika rafiqa wadannan jama'a yayi kyau a ce su ne matsayin abokan zama na mutum a ranar kiyama a ce annabawan Allah da siddiqai da shahidai da salihan bayi to dan haka anan yace wa alhiqni bis-salihin ya Allah ka hada ni da mutanen kwarai to dan haka kasancewar shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da barin duniyar sa ya kusanta yana cikin halin fitar rai yake cewa bir rafiqil a'la yace ya Allah ka hada ni da jama'a wadanda take mafi daukakar jama'a ya Allah ka hada ni da jama'a wadanda suke mafi daukakar jama'a ya ringa addu'ar cewa Allah ya hada shi da mutanen kurai to dan haka anan mu iya abin da yake a shari'ar mu baya halatta mutun yayi burin mutuwa imma kasancewar wani tsanani ya same ka imma tsanani na talauci ko tsanani na rashin lafiya ko wani firgici ko ma menene to iya abinda manzon Allah ya karantar da mu sai dai kai addu'a kace ya Allah ka rayar da ni matukar rayuwa ita tafi alkhairi gare ni ya Allah ka karbi rayuwa ta matukar mutuwa ita tafi alkhairi gare ni wannan ka ba Allah zabi ne ya zaba maka abinda yafi alkhairi in ma rayuwa ko kuma mutuwa to shine yace wa alhiqini bis salihin ya Allah ka hada ni wato da mutanen kwarai don haka wannan addu'a ce ba laifi mutum yakan iya yi tawaffani musliman wa alhiqini bis salihin ya Allah ka karbi rayuwa ta halin ina musulmi kenan ba kai tsaye kana addu'a cewa Allah ya kashe ka kana addu'a ne in lokacin mutuwarka yayi Allah ya maka dace da mutuwa akan musulunci sannan kuma ya tada ka tare da mutane waɗanda suke na kwarai Ubangiji ta'ala sai ya ce zalika min amba'il ghaibi wannan abinda muka ambata maka Ubangiji ta'ala ya ce yana daga cikin labarai waɗanda suke na gaibu nuhihi ilaika wanda muke turo sakon shi zuwa gare ka an gane ku wato duk abinda Allah ya faɗa ma manzonsa a wannan sura da ma abinda ya gabata sako ne na musamman Ubangiji subhanahu wata'ala yake turowa ga manzonsa shine yace zalika wannan abin da muka baka labari min amba'il ghaibi yana daga cikin labarai waɗanda suke na gaibu nuhihi ilaika ubangiji ta'ala yace muna turo sakon sa ne zuwa gare ka wama kunta ladaihim ubangiji ta'ala yace baka kasance ba a wajen ƴaƴan Yaqub idza ajma'u amrahum lokacin da suka yi niyyar lamarin su game da Annabi Yusuf wa hum yankurun lokacin da suke kulla makircin yaya za a yi su game da Annabi Yusuf Ubangiji ta'ala yace bakka wajen su balantana ka bada labari to tunda ba a gaban shi ba akai ta ina ya samu wannan labari har ma ya zamantu ya fada ma jama'a ta hanyar wahayi ne Ubangiji ta'ala ya turo masa dan haka shine Allah yace masa wa ma kunta ladaihim baka kasance ba a wajen ƴaƴan Yaqub idza ajma'u amrahum lokacin da suka yi niyyar lamarin su game da Annabi Yusuf wa hum yankurun a lokacin da suke kulla makirci yaya za a yi su game da Annabi Yusuf Ubangiji ta'ala yace baka nan wurin balantana ka bada labari kenan wannan labari ka same shi ne ta hanyar wahayi Ubangiji ta'ala sai yace wa ma aktharun nasi wato mafi yawan mutane basu zaman tuba bi mu'mini na masu imani da ni masu gaskata manzanni na walau harasta Ubangiji ta'ala yace koda kai kwadan haka wama aktharun nasi mafi yawan jama'a basu zaman tuba bi mu'mini na masu imani da kai walau harasta Allah yace koda kai kwadan haka wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yake fada ma an gane ku dan haka can Allah yace in taharis ala hudahum fa inna Allah la yuhdi man la yahdi man yuhdi in har kai kwadai a bisa shiryar da su to ka tabbatar da cewa Ubangiji ta'ala baya shiryar da wanda Allah ya kaddara masa bata duk wanda Allah ya nihe shi da bata duk kokarin da za ka bada duk kwadan da za ka yi akan shiryuwar sa to kai kada dan haka shine Allah ya ce masa wama aktharun nasi mafi yawan jama'a basu zaman tuba bi mu'minina masu imani walau harasta koda kai kwadan haka don haka kasancewar kenan iya abinda yake kanshi kawai shine isar da sakon Ubangiji subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gurin a ce dukkan jama'ar sa sun yi imani da shi to amma sai ga waɗanda suka yi imani da shi duka wani kaso ne daga cikin su wanda kuma haka Allah ya nufa wanda kar mu manta hadisi ya gabata a darasin mu na tauhidi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa an bujuru mun da al'ummu sai naga wani annabi ya wuce tare da shi da ƴar jama'a in aka ce ƴar jama'a daga mutum uku zuwa tara wani annabi tare da shi mutum daya ko mutum biyu wani annabin yace ya zo ya wuce daidai da mutum daya babu tare da shi manzo Allah yace sai naga wata jama'a mai yawa sai nayi tsammanin cewa jama'a ta ce sai aka ce mu wannan Musa ne da jama'ar sa zuwa jimawa aka ce masa kalli nan manzo Allah yace na kalla sai naga jama'a mai yawa aka ce dibi nan na diba naga jama'a mai yawa sai aka ce wannan al'ummar kace tare da su akwai mutum 70 waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an lissafa ayyukan su ba tare da an azurtar da su a shahida a cikin wannan hadisin wani annabi za a tada shi a ranar kiyama daidai da mutum ɗaya babu tare da shi ya zo yayi wa'azin yayi kiran amma daidai da mutum ɗaya babu wanda ya amsa masa wani annabin zai tashi tare da shi bisu ce mutum biyu ko mutum uku wani annabin duka ba su wuce ba daga mutum uku zuwa tara annabi Nuhu alaihi salam shekara 250 yayi yana kira zuwa kadaita Allah a cikin ibada, amma Ubangiji ta'ala yace ba wanda zai yi imani daga cikin jama'arka nan gaba. A can Ubangiji ta'ala yace wa ma amana ma'ahu illa qalil, ba wanda yayi imani da annabi Nuhu face wata yar jama'a wanda take yar kadan. Annabi Ibrahim alaihi salam shi ma ya gama wa'azin sa ya tafi, ba wanda suka yi, ba wanda yayi imani da shi sai annabi Lut, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake fada fa amana lahu Lut, bayan matar shi kenan ba wanda yayi imani da shi sai annabi Lut kawai. To dan haka anan kar mutun ya yanke kauna dan ka ringa kiran jama'a, ka ringa kiran jama'a sun ki amsa maka, wannan sunna ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala, halakakku sun fi waɗanda suke shiryayyu yawa. Yanzu yau inda zaka lunka kafiran duniya, inda zaka tattara kafiran duniya sun lullunka musulmi, kuma haka ce sunnar Allah tun da Allah ya turo manzanninsa a kullun kafirai sun fi mu'minai yawa. Dan haka Allah ya ce wa ma aktharun nasi, mafi yawan jama'a ba su zamanto ba bi mu'minina, masu imani walau harasta, ko da kayi kwaɗayi akan haka, kenan kai iya abin da yake kanka, kai dai ka faɗi gaskiya kuma kai addu'ar Allah ya shiryar da jama'a. Sai ya ce wa ma tas'aluhum alaihi min ajr, Ubangiji ta'ala ya ce kuma baka tambayar su wani lada akan isar da sakona, balantana su ce abin hannunsu kake so, don haka suka kauda kai suka juya maka baya, to baka ce ba a biya ka. Wanda kasancewar duk lokacin da da'iya ya zamanto mai kira zuwa ga addinin Allah yana kwaɗayin abin da ke hannun jama'a, bayan da za a yi kiran shi yayi tasiri a zukatan jama'a, daga ya tunkare su sai su ga cewa abin hannunsu yake so. To dan haka manzannin Allah, Allah ya wanke su game da kwaɗayin abin da ke hannun jama'a, shine anan Allah yake wanke manzansa, yake cewa wa ma tas'aluhum alaihi min ajr, baka tambaye su ba wani lada akan isar da sakona. In huwa illa dhikrul lil alamin, abinda ka zo musu da shi na alqur'ani bai zamanto ba face tunatarwa ne ga mutun da aljan. An gane ko alalamin anan abinda ake nihi mutun da aljan, domin alqur'ani sako ne wanda Allah ya turo shi zuwa mutun da aljan. Sai ya ce wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha muridun, Ubangiji ta'ala ya ce aya nawa, alama nawa wadda ke nuna kadaitata a cikin sammai da kasai, ya muruna alaiha, wato mushrikai suke wucewa akan ta, wahum anha muridun, suna masu kauda kai ba sa lura. Aya nawa Ubangiji subhanahu wataala ya sanya a cikin halittar sammai, wanda ita samaniyar kanta gaya Ubangiji subhanahu wataala ya tsida ta ba tare da ginshiki ba, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha, ba tare da ginshiki ba wanda ya tukare ta, haka Allah ya tsida samaniya, kuma samaniyar ba ɗaya bace ba, samaniya sama bakwai ce, Ubangiji ta'ala ya jira su yanda ake jira faifai, kamar yanda yake cewa alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa, ɗikan ɗaya, sannan waja'ala al-qamara fihinna nura waja'ala ash-shamsa siraja, gaya Ubangiji ta'ala ya sanya rana tana bada haske a cikin sama, ta haske duniya gaba ɗaya, kuma kwallo ɗaya ne na rana, duk inda ka je shi ne. Sannan kuma Ubangiji ta'ala ya sanya wata, wanda gashi shi kuma yana kyalli, in dare yayi abinda ya dauka na hasken rana kuma shi ne zai haske duniya, kuma watan nan ɗaya ne, kuma da rana da wata gaba ɗayan su Ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara musu tafiya a lissafi, ba wanda yake jinkiri game da yanda Allah ya tsara masa. Sannan ita samar duniya kuma Allah ya zo ya kawatar da ita da taurari. An gane ko laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha waja'alnaha rujuman lish-shayatin, sannan kuma ga gizagizai wanda kilgije wanda yake tasowa, babu wani abu wanda ya rataye shi tsakanin shi sama da ƙasa, was-sahabil musakhkhari baina as-samaa'i wal-ardh, gilgije ne gashi tsakanin sama da ƙasa, kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya hada wannan gilgije yayi cida, in yayi cida kuma ruwa ya ringa fitowa daga tsakankanin shi. To wannan duka ayoyi ne wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya su a cikin sama, waɗanda suke nuna mana kadaitar Ubangiji subhanahu wata'ala. Haka in ka dau kasa ayoyin Allah sun wuce a lissafa, ga duwatsu, ga ƙoramu, ga itace, ga sauran halittu na Ubangiji subhanahu wata'ala, shine anan yace wa ka'ayyin min ayatin, Ubangiji ta'ala yace aya nawa, abinda ake nihi da aya alama, alama nawa ke akwai a cikin sammai da kasai masu nuna kadaitar Ubangiji subhanahu wata'ala, wanda duk mai hankali idan ya lura da ɗaya daga cikin su zai iya sanin cewa Ubangiji Ta'ala shi ya halicce shi kuma shi ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada. Kamar yanda yace inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Shine sai yace yamuruna alaiha, wato mushrikai suna wucewa akan waɗannan aya, wato wahum anha muridun, suna masu kauda kai, suna masu bujirewa, ba sa nura da ita. Sai yace wa ma yu'minu aktharuhum billahi, mafi yawan su ba sa imani da Allah illa wahum mushrikuna, face sai suna masu hada bautar sa da wani. Abdullahi dan Abbas yace wannan imanin mushrikai shine imani da rububiyya, sun tabbatar da cewa Ubangiji Ta'ala shi ke halitta, shi ke kashewa, shi ke rayawa, shi ke azurtawa, shi ke talautawa, shi ke janyo amfani, shi ke ije cuta. Sun yi imani da haka, gumakansu ba sa aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa. To amma me yasa ba sa kadaita Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a cikin ibada, sai sun yi shirka da shi a cikin uluhiyya, abin da ya shafi ibada. Su ɗauki wani abu mai sunan ibada su ringa sarrafa ma gumakansu, suna roƙon gumakansu, suna yi musu yanka, suna yi musu sujada, suna kusantar su da duk wasu ayyuka na ibada, wai a matsayin su zame musu tsani tsakanin su da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, su cece su a ranar kiyama. Shine anan yace wa ma yu'minu aktharuhum billahi, wato mafi yawan su ba sa imani da Allah, kinan imanin su kawai imani ne da rububiyya, illa wa hum mushrikuna, face sai suna masu shirka da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Dan haka Allah yace wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah, da zaka tambaye su waye halicce ku, ba amsar da zasu baka illa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Kamar yanda yace kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun. Afa aminu an ta'atiyahum ghashiyatun min azabillahi aw ta'atiyahum as-sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli al-qura أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Ubangiji Ta'ala yace afa aminu, yace yanzu waɗanda suke gujirewa game da ayoyinmu ba sa lura da halitta na sammai da ƙasai. Afa aminu, Ubangiji Ta'ala yace shin yanzu sun amince? An ta'atiyahum ghashiyatun min azabillahi, wata hukuba mai ruhuwa daga azabar Allah ta ruhu musu. Aw ta'atiyahum sa'atu baghtatan, ko kuma alkiyama ta zo musu kai tsaye ba tare da shiri ba. Wahum la yash'urun, alhali ba su yi sani ba, kai tsaye Ubangiji Ta'ala ya tada alkiyama. Shin yanzu sun amince da haka? Wannan waɗanda ba sa lura da ayoyin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala su ne a nan Allah yake musu jin kunne. Shine yace afa aminu, wai shin yanzu sun amince? An ta'atiyahum ghashiyatun min azabillahi, wata hukuba mai ruhuwa daga cikin azabar Allah ta ruhu musu. Aw ta'atiyahum sa'atu, ko kuma kiyama ta zo musu bagtatan kai tsaye. Wahum la yash'uruna, ba tare da sun yi sani ba. Shin sun amince da haka? Sai yace qul hadhihi sabili, ce da su wannan dai shine tafarkina. Ad'u ila Allah, wanda nake kira zuwa kadaita Ubangiji na a cikin ibada, bana da wani aiki illa kira zuwa kadaita Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a cikin ibada da bin dokokinsa. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, ni da wanda ya bi ni gaba ɗaya mu akan basira muke, akan hujja. Duk abinda muka ce ayi da abinda muka ce a dina, to wannan muna da hujja daga wajen Ubangijin mu akan basira muke muna da yaqini ana ba wani abu bane ba wanda yake shaci fadi kenan anan in ka yi waqaf akan kenan adu'u ila Allah sai ya zamanto ala basiratin ana wa manittaba'ani kenan jumla ce isti'nafiya sai ya zamanto ala basiratin kenan anan khabar ne lil mubtada wanda yake muqaddam ana wa manittaba'ani ala basira ni da wanda ya bi ni wato muna kan basira muna kan hujja an gane ko akan abin da muke fada shine yace qul hadhihi ce da su hadhihi sabili wannan shine tafarki na menene tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato shine kira zuwa ga addinin Allah dan haka shine yace adu'u ila Allah ina kira zuwa ga ubangiji na shine kadai tashi a cikin ibada wanda anan yana nuna mana fiyayyen aiki daga cikin dukkan ayyuka wanda Allah ya dora ma bayinsa shine kira zuwa ga addinin Allah babu aikin da ya wuce shi wanda aiki ne na manzanni fiyayyun halitta sune Allah ya zaba ya dora musu wannan aiki na cewa su kirayi jama'a zuwa kadai tashi a cikin ibada dan haka kuma aiki ne mai wahala duk wanda ya san ba zai iya ba tun da farko ma kar ya dauka kuma tare da cewa ma abu ne wanda Allah ya dora ma dukkan mu koma wa kake to ba sai malamai ba in dai a matsayin ka na musulmi to matsayin ka na mai kira ne zuwa ga addinin Allah bakin iya abinda Allah ya sanar da kai na ilimi sai yace ala basiratin kuma akan basira ana ni nake wa manittaba'ani da duk wanda ya bi kaga anan abinda muke so mu gane ashe duk wanda zai yi kira zuwa ga addinin Allah ba wani wayo bane da dubaru wanda yake nashi zai kirkira a'a kira zuwa ga addinin Allah sai ka koma alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka gane yaya manzon Allah yayi da'awa kuma yaya sahabbanci suka yi da'awa kuma basira anan abinda ake nihi shi kanshi abinda zaka yi kira zuwa ga addinin Allah ya zamanto kana da masaniya game da addini abinda baka da sani game da shi yaya za ka kirayi jama'a zuwa gare shi ai kayan kasuwa sai ka san su sannan zaka iya tallata su ka bada sifar su cewa gaya kaza da kaza ne kala kaza ne ga amfani kaza ake da su abinda baka san shi ba ya za ai ka tallata shi a wajen jama'a to dan haka kenan anan sai ka san shi addinin Allah kenan kafin ka kirayi jama'a zuwa ga wannan addini sannan kuma shi wanda zaka kiraya zuwa ga wannan addini sai ka san salon da zaka yi ka kiraye shi kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana kenan ka san abin da kake kira zuwa gare shi kuma ka san hanyoyin da zaka bi domin ka kiraye jama'a kuma ka san lokacin da ya dace ka kiraye jama'a shine yace ala basiratin ana wa manittaba'ani ni da wanda ya bi ni gaba ɗaya mu akan basira muke sai yace wa subhanallah ce da su tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikina kuma ni bana daga cikin mushrikai masu hada bautar Allah da wani na raba hanya ba ni ba su sai yace wa ma arsalna min qablika don haka anan akwai wata kalma Abdullahi dan Mas'ud yake cewa man kana mustannan yace duk wanda ya zamanto zai bi wata hanya yace fal yastannabi man qadimata yayi kokari ya bi hanyar waɗanda suka riga suka mutu sune mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitna rayayye ba a amince masa fitina an gane ku waɗanda suka riga suka wuce yanda suka kirayi jama'a zuwa ga addinin Allah yanda suka kwashi lafiya to waɗannan sune ya kamata mu busawun su amma duk wani wanda yake rayayye ba a amince masa fitina yakan iya zamewa daga tafarki wanda yake madaidaici sai yace ulaika ashabu muhammad waɗannan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanu khaira hadhihi al-umma sun zamanto sune fiyayyu daga cikin wannan al'umma wa abarraha quluba kuma su suka fi kowa zuciya wadda take ta kwarai an gane zukatan sahabbai sun fi tsarki akan zukatan duk wanda za su biyo baya har zuwa kiyama wa amaqaha ilma kuma su suka fi kowa wato zurfin ilimi an gane ku sun fi kowa zurfin ilimi wa aqalluha takallufa kuma su suka fi kowa karanci a wajen dora ma kai aiki sahabbai ba sa dora ma kansu abin da ya wuce karfin su duk abin da za su dora ma kansu za su dora ma kansu gulgudan abin da Allah ya dora musu ba sa kadar gaban su su kirkiri wani abu da sunan ibada su dora ma kansu abin da Allah bai dora musu ba shine yace wa aqallaha takallufa su suka fi kowa karancin dora ma kai wani aiki sai yake cewa qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi jama'a ne wanda Allah ya zabe su kadai domin su abuci manzansa Allah zai zaba ma manzansa mutanen kware ko mutane na banza sai waɗanda suke fiyayyu dan haka yace qaumun su sahabbai jama'a ne ikhtarahumullahu Allah ya zabe su li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallama wa iqamati dini domin abutar annabin shi kuma domin tabbatar da addinin shi sai yace fa'arifu lahum fadlahum ku sani darajarsu wattabi'uhum fi atharihim ku bi sawunsu watamassaku bi mastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim wato ku yi kokari ku yi riko da gwalgwadan abinda za ku iya na halayensu da dabi'unsu fa innakum kanu 'alal hudal mustaqim domin sun kasance akan tafarki wanda yake madaidaici dan haka dai anan mai kira zuwa ga addinin Allah babu hanyar da zai buƙaci hanya ta magabatan ƙwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai ya ce wa ma arsalna min qablika ubangiji ta'ala yace gabaninka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu turo da wani manzo illa rijalan face mazaje kuma ba mala'iku ba kuma ba mata ba an gane kuma ba aljannu ba dan haka al-Hasan ibn Sa'id al-Basri ibn Abi al-Hasan al-Basri yake cewa lam yab'athillahu nabiyyan min badwi wala min al-jinni wala min an-nisa yace da dai Allah bai taba turo wani annabi wato daga kauye kuma bai taba turo wato wani annabi daga cikin aljannu kuma Allah bai taba turo ba annabiya mace dan haka yace wa ma arsalna min qablika illa rijalan Ubangiji ta'ala ya ce ba mu taba turo da wasu manzanni gabaninka illa rijalan face mazaje kenan ba mata ba ba mala'iku ba ba aljannu ba nuhi ilaihim kuma manzannin Ubangiji ta'ala ya ce muna yi musu wahayi na cewa ayi kaza ko a daina kaza min ahalil qura kuma daga ɗan birni bayan kauye ba me yasa Allah ya zabi waɗanda suke ɗan birni malamai suka ce li anna ahlal amsa amsari aqal wa afdal wa a'lam wa ahla wato ɗan birni su suka fi cikar hankali da wayewa da daraja kuma da ilimi da daukan hakuri an gane ko galibin ilimi an fi samun shi a birni kamar yadda Ubangiji ta'ala ya nuna cewa kauye abin da ya fi rinjaye a cikin ta shine wato jahilci kamar yadda yace al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli sannan kuma wayewa cikar hankali galibi an fi samun shi a cikin yan birni sannan kuma hakanan hakuri so da yawa mutumin birni in ka masa wani abu koda ka cuce shi ka zalunce shi to da wuya saboda wayewar da yayi da zama da jama'a yakan iya kauda kai ya yafe maka to amma kasancewar mutumin gida kalla ka masa abinda ba daidai ba ya dau hakuri yanzu zai dauko makami shi yasa in kaga galibin kisan kai in ba da kasancewar maraya te maraya shi kuma galibi hallo shaye shayen kwaya shine yake kawar da hankulan mutane suke kisan kai amma ba irin abubuwa ba wanda yake na rashin hakuri galibin kisan kai in kaga an yi shi a nan cikin birni to galibi kawai ɗan shaye shayen kwaya ne to amma su kasancewar da yake suna da kaushin hali mafi yawa in aka maka abin da ba daidai ba wanda bai taka kara ya karya shikenan kawai bayan da za a yi wannan ya dauko makami wannan ya dauko makami ba abin da zai gaba ba abin da zai gudana illa kisan kai to dan haka kasancewar amma fa zaman maraya ba shi da wata fa'ida in dai mutum bai sani addini ba zaman kauye in dai ka fahimci addini to yafi zaman maraya wanda yake fa'ida kuma yafi shi muhimmanci saboda ta karkashin addini ake samun wayewa shine anan Ubangiji ta'ala yace min ahlil qura kuma daga waɗanda suke yan birni afalam yasiru fil ardi Ubangiji ta'ala yace wai shin masu inkari game da ayoyinmu masu karyata manzanninmu shin ba sa tafiya fil ardi a ban kasa fayanzuru wato si nazari si diba kaifa kana aqibatul ladina min qablihim yaya karshen waɗanda ke gabaninsu na al'ummu ya kasance al'umman da suka karyata manzannin Allah yaya karshen su ya kasance shine tabewa da halaka shin ba sa tafiya a ban kasa wannan ya zame musu wa'azi Ubangiji ta'ala sai ya ce wala darul akhirati yace lalle gida na karshe ita ce lahira aljanna kenan Allah yace khairul lil ladina taqaw wato shi yafi alkhairi ga waɗanda suka tsara dokokin mu an gane ku aljanna kenan ita tafi alkhairi ga wanda suka tsara dokokin mu dangane da duk wani abu wanda yake na rayuwa ta duniya wala darul akhirati ubangiji ta'ala yace lalle wato gida na karshe ita ce aljanna khairun shi yafi alkhairi lilladhina taqaw ga wadanda suka tsara dokokin mu afala ta'qilun ubangiji ta'ala yace shin yanzu ba ku hankalta ku zabi lahira akan duniya domin lahira ita ce mai wanzuwa hatta idza istaya'a ar-rusul ubangiji ta'ala yace har aka kai lokacin da manzannin Allah suka yanke kauna game da imanin mutanen su sun yi kira wato mutanen su ba su amsa ba dabi'a ta mutum kai yau kai gobe ba tare da an amsa maka wannan mutum yana samun rauni dabi'a ce ta ƴaƴan adam yanda hatta da manzanni suna da wannan dabi'a ta yin rauni akan abu shine Allah yace hatta idza istaya'a ar-rusul har aka kai lokacin da manzannin Allah suka yanke kauna game da imanin mutanen su wa dhannu su jama'ar wato suka yi zatan annahum cewa su manzannin Allah subhanahu wa ta'ala wato kad kuzibu an gane ko wato hakika wai sun musu kariya na alkawarin da suka musu cewa in har ba su gaskata su ba to azabar Allah za ta biyo baya nan kasancewar akwai kira'a in ma kad kuzibu ko kuma kad kuzibu idan kace hatta idza istaya'a ar-rusul har aka kai lokacin da manzannin Allah suka yanke kauna game da imanin mutanen su wa dhannu kenan su mutanen nasu kenan suka yi zatan annahum su manzannin Allah kad kuzibu sun musu kariya game da alkawalin da suka musu na cewa azabar Allah za ta sauka in har ba su yi imani da su ba an gane ko kenan anan ba za ka ce ba manzannin Allah sun yi yakinin annahum cewa kad kuzibu an musu kariya game da alkawari kenan aka ce manzannin Allah an musu kariya wa ya musu kariya dan haka Aisha Allah ya kara mata yadda a hadisi sahihi ta nuna cewa wannan kira'a kuskure ne yaya za a ce kad kuzibu manzannin Allah su ce an musu kariya alkawarin da Allah ya musu na ba su nasara akan abokan gabarsu to dan haka anan sai dai ka ce wa dhannu su kenan jama'ar ta annabawa suka yi zatan annahum su annabawan Allah kad kuzibu sun musu kariya game da alkawalin da suka musu cewa azabar Allah za ta sauka kenan in kama zalun kin takhfif ba kama sa shadda ba idan ku kama sa shadda wa dhannu annahum kad kuzibu kenan manzannin Allah suka yi yaqini annahum cewa jama'ar su kad kuzibu hakika sun karyata su game da abin da suka zo da shi ja'ahum nasruna ubangiji ta'ala yace taimakon mu da nasarar mu sai ta zo ma manzannin mu fanujiya man nasha ubangiji ta'ala yace wanda muka ga dama shi muke tsiratarwa ba kowa ba ko Allah yake tsiratarwa sai manzannin sa da waɗanda suka yi imani tare da su wala yuraddu ba'suna anil qawmil mujrimin azabar mu Allah yace ba a mayar da ita gaban mutane waɗanda suke masu saurin kai in ta sauka in azabar Allah ta sauka to waɗanda suke kangarari ba maganar a juyar da azabar Allah a ja da ita baya shine yace wala yuraddu ba a maida ba'suna azabar mu anil qawmil mujrimin gaban mutane waɗanda suke masu saurin kai idan azabar ta sauka sai yace laqad kana fi qasasihim ibra wato game da labarin annabi Yusuf da ƴan uwansa kamar yadda can yace nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi ubangiji ta'ala yace tabbas akwai wato daukar izina wato fi qasasihim a cikin wato labarin annabi Yusuf da ƴan uwansa libulil adbab amma fa ga masu hankali sune suke nura da abin da zai ji yanzu ma kana hadithan yuftara ubangiji ta'ala yace wannan alqur'ani da kazo da shi bai zaman tuba wani labari ne wanda za a kaga an gane ko walakin sanadi shi alqur'ani ya sauka tasdiqan ladhi bayna yadayhi dan gaskata abin da ke gabanin shi na littattafai sune at-taura da injila labarin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada dangane da annabi Yusuf da ƴan uwansa haka yake a cikin at-taura haka yake a cikin injila wa tafsila kulli shay'in ubangiji ta'ala yace kuma alqur'ani ya sauka dan rabe bayani game da dukkan komai abinda jama'a suke bukata zuwa gare shi na dokoki na ai kaza ko abar kaza a bambanta maka menene gaskiya kuma mecece kariya wa hudan kuma dan shiryar da jama'a zuwa tafarki wanda yake madaidaici wa rahmatan kuma dan jin kai liqaumi yu'minun ga jama'ar da suke imani da shi sune mu'minai alqur'ani ya sauka ne saboda waɗannan manufofi da ubangiji subhanahu wata'ala ya zana nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu dadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.